Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan amin da lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Litinin 18 ga watan Disamba. A babin rahotanni za a ji yadda 'yan Nijar suke bukukuwan zagayowar ranar kafa jamhuriya.
Fata na wannan 'yan ƙasa duka mu haɗa hannunmu guda, ni tsintsiya maɗar minki ɗaya da mu ci buri na ɗancin albarkar ƙasarmu gaba ɗayanmu.
Za kuma a ji cewa 'yan bindiga sun ci gaba da tafkata asa a shiyar Sokoton arewacin Najeriya.
'Yan bindiga waɗanda suka biyo ainihin buci sun kayo tsaika ɗan manawa ɗan gwandi sun kayo kamarawa ɗan bokolo ƙanan bello turji shi ya tare su suna nan sun yi sansani tsakanin 'yan hoko da tafke hili.
Kamar kowane daren ranar Litinin, yau ma muna tafa da rahoto na musamman wanda Sani Malumfashi ke gabatarwa, inda wannan karan zai taɓo batun muhawarar da ta biyo bayan shawarar cewa Najeriya ta sake ƙara kuɗin mai. To amma abin afuwa, ba za mu iya gabatar muku da labaran wasanni ba. To amma kafin nan, ga Aisha da labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya mai karantowa Aisha Mu'azu. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya jaddada wa Isra'ila mahimmancin kare fararen hula a yankin Gaza, sannan ya jaddada kwakwarar goyon bayan Amurka wajen tallafawa Isra'ila a yakinta da Hamas a yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa a Isra'ila tare da takwarar aikinsa Yoav Gallant. Austin ya yi kira da a dawo da sauran waɗanda Hamas take garkuwa da su, sannan ya jaddada 'yancin Isra'ila na kare kanta. Ya kuma kara da cewa Amurka za ta ci gaba da bayyana buƙatar a kare, wato buƙatar da akwai na kare fararen hula a rikicin, sannan kuma kara yawan kayayyakin taimakon jinƙai zuwa Gaza. Kazalika, Austin ya yi kira da a kafa kasashe biyu bayan rikici tsakanin Isra'ila da Falastino da ke makwabtaka da juna ya ƙare, tare da jaddada cewa rashin hankali da rashin tsaro ba sa taimakawa Hamas. Gwamnatin Somalia ta ba da rahoton kaiwa wani shugaban Al-Shabab hari da haɗin gwiwa, wato da haɗin gwiwar dakarun Amurka a kudancin ƙasar. Ministan yaɗa labaran Somalia Daud Awais ya wallafa a wani sako ta kafar sadarwa. Gwamnatin Somalia ta ce an kai hari a tsakanin, wato a tsakiyar yankin Juba a jiya 17 ga watan Disamba. Ba a gano kumandan 'yan ta'addan ba tukunna. Dakarun Amurka na Afirka da aka fi sani da AFRICOM sun tabbatarwa muryar Amurka bayanan gwamnatin Somalia. Harin ƙarshe da Amurka ta kai kan wani shugaban Al-Shabab shine na watan Mayu, sa'ad da kwamandan ƙungiyar Al-Shabab mai ba da umarnin kai hare-hare a wajen Somalia, Muallim Usman, ya samu rauni a harin da Amurkan ta kai. Ana tuhumar Usman da alhakin kula da, wato kulibar sabbin 'yan ta'adda daga kasashen waje zuwa Somalia don baiwa Al-Shabab tallafi a yakinta da gwamnatin Somalia. Amurka tana horar da wasu dakarun Somalia na musamman, tana kuma baiwa dakarun tallafin makamai tare da kaiwa Al-Shabab wacce take yaki da gwamnatin Somalia da dakarun tsaron wanzar da zaman lafiyar kungiyar AU har-haren sama. To ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Alƙalaman mutanen da suka mutu a fashewar da ya auku a ma'adanin mai, wato depo a babban birnin ƙasar Guinea Conakry, ya kai 13 a yau Litinin, a cewar wata majiya a 'yan sanda, yayin da gwamnatin ƙasar ta yi gargaɗin cewa lamarin ka iya yin mummunar tasiri akan al'ummar ƙasar da dama. fashewar da ta auku a babban ma'ajin man kasar da ke yammacin Afirka ya girgiza yankin gudanarwar Kalum da ke cikin garin Conakry da sanyin safe, tare da tarwatsa tagogin gidajen da ke kusa da shi, sannan ya tilasta wa ɗaruruwa gujewa, a cewar wata majiyar kamfanin dillancin labarai na Reuters. Shugaban sashen da ke tabbatar da kare fararen hula John Traore ya shaida cewa mutane 88 ne suka samu raunuka, tun farko dai ya bada rahoton mutuwar mutane 11. A ƙarshe, hukumomi a Pakistan sun datse hanyar sadarwar ta yanar gizo na wani lokaci, sannan sun katse wasu manyan kafafen sada zumunta a jiya Lahadi a tsakiyar wani gangami da jam'iyyar tsohon firaministan ƙasar da ke tsare a gidan Kaso Imran Khan ta shirya. Jam'iyyar Pakistan na Tahrikul Insaf, ko kuma PTI a takaice, ta ce ta ɗau matakin datse hanyar sadarwar ne a matsayin martani kan kamen 'yan jam'iyyar da gwamnatin ƙasar ta ƙaddamar, da kuma batutuwa da suka shafi haramta taron gangamin zaɓe. NetBlocks, wani kamfani mai zaman kansa mai bibiyar lamuran rajin 'yanci a kafafen intanet a duniya, tabbatar da tsaro ta kafafen da kuma shugabanci na gari, ya tabbatar da katse intanet a Pakistan bisa wata ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a da aka gudanar. Ya zuwa yanzu dai kan ne ɗan siyasar da ke kan gaba a farin jinin jama'a, sannan jam'iyyarsa ce take kan gaba a fagen siyasa.
To, Aisha Ma'azu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji, yau 'yan Nijar suka yi bukukuwan zagayowar ranar kafa jam'iyyar wato jamhuriyarsu. Tamar Abadi, gare ki.
Shekaru 65 kenan da ƙasar Nijar ta zamo jamhuriya, tun daga ranar 18 ga watan Disamba na shekara 1958 an gudanar da bukukuwa a sassa daban-daban na ƙasar, duk da ma sun bambanta da shekarun baya. Kamar yadda wasu 'yan ƙasa suka ce, ƙasar ta Nijar dai ta kama wata sabuwar turba ce ta samun cikakken 'yanci.
Sunana Abdulrazak Alayyaro. Ga sallah tana da bambanci sosai ga sauran salloli da aka yi shekaru na baya. Wancan sallolin da aka yi duka kada-kada da riri ne ake kanan mutane busu da alƙibla ta kirki, amma wagga sallah an yi ta cikin lokaci na juyin mulki da aka yi kenan. Sabon 'yanci ne kamar mutane su kenan, za a yi ta ne cikin waye kai na mutane su san yanzu ne suke cikin kamar za su ci gashin kansu. Fata na wannan 'yan ƙasa duka mu haɗa hannunmu guda, ni tsintsiya maɗar minki ɗaya da mu ci guri na aikin albarkar ƙasarmu gaba ɗayanmu.
Sunana Hawwa Muhammad. To, wannan gami lalle kai rawa ta sauya, an ɗauko wani sabon salo tunda mulkin soja ne ya kama. Alhamdulillahi, kanmu ya fara wayewa. Yanzu abin da Nijar take ciki dalla-dalla, mu talakawa muna da labarin shi, mun san abin da yake zuwa yana zawa. Kuma wannan sallah muna murnarta sosai.
To, abin da za mu ci sai mu ci alhamdulillah, mu ma Allah godiya da ya gwada mana wannan lokaci inda aka saba gabatar da salloli da murna akan cewa ƙasar mu ta Nijar ta zama jamhuriya. To, kin gani, amma yanzu wannan shekara ta bana ba daidai ba ce da sauran shekaru guda 64 da suka wuce. Inda yau muna cikin shekara na 65, to abin ya bambanta gaba daya. Me ya bambanta? Saboda yanzu 'yan Nijar sun gane kan magewa ya waye. 'Yan Nijar yanzu mun zama tsintsiya maɗar minki daya. Mu a wurinmu yanzu ne ma tahiya ta fara. An yi so insha Allahu in muka jure, muka gwada ƙwazo, muka sake haɗa kanmu yanda muka riƙe haka, to in Allah da za mu cimma buri.
Hashiya, wallahi wannan rana muna farin ciki. Wani farin ciki ne ma wanda ba mu taɓa ba yin irin shi. Tare da taimakon Allah, saboda yanzu ne ma muke ganin Nijar za ta zama jamhuriya. Saboda wannan kudeta da aka yi juyin mulki, 'yan ƙasa sun zaburo, sun yi tsintsiya maɗar minki ɗaya, sun yi tsaye bisa ƙawawansu, sun ce sai Nijar ta zama jamhuriya da gaske. Kuma Allah Ubangiji ya tabbatar mana da haka. Mu gani da idanunmu da ranmu da lahiyarmu, fitar.
Sunana Fatima Abdullahi wanda ake ce ma Puti. Muna murna da wagga samun incin kai na shekara 65. Muna fata kuma Allah Ubangiji ya nuna mu kuma ta godiya. Muna fatan komai ya daidaita kuma yana hanyar daidaita da ikon Allah insha Allah.
A ɗaya waje kuma wani matashi ya nuna farin cikin shi game da murna na zagayowar wannan rana ta 18 ga watan Disamba. Tamar Abari, murya Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger.
A gaida Tamar, daga Niger kuma bari mu kada Najeriya, inda 'yan bindiga ke ci gaba da cin karensu ba babbaka a shiyar Sokoto ta arewacin Najeriya. Muhammad Nasir, gare ka.
Wasu mazauna yankunan da matsalar rashin tsaro ke addaba sun ce har yanzu lamarin bai sauya ba, domin ko da yaushe ba su samun yin bacci da idanu biyu rufe. Yankunan karamar hukumar mulkin Goranyo na daga cikin wuraren da lamarin ya fi kamari kwanan nan a jihar Sokoto, domin kusan kullun sai an samu rahoton kai hari a yankin. Ko a ƙarshen makon da ya gabata an samu rahoton kai hari a garin Takakume, inda bayanai suka nuna cewa an kashe mutane 6, aka yi garkuwa da wasu mutum 15. Bashir Altina Goyawa, shugaban rundunar adalci a Najeriya, na daga cikin masu bibiyar lamarin tsaro a Najeriya.
Waɗanda hare-hare wanda aka kai satin sama a Kojiyo da ainihin mabiyin kwana guda bayan harin Kojiyo shine hari na Chacho, da wannan gari kuma wannan hari kuma wanda aka kai Kwakwazo jiya, duka waɗannan 'yan bindiga ne waɗanda suka yi kakagida gabacin Isa da sabon birni, waɗanda ainihin ke kara kai na waɗanda adda dabobi sun yi 50 gabacin Isa da sabon birni. Duka al'amuran da ke faruwa yankin na gabacin Sokoto babu wani bako al'amari, kuma babu wani ɗan gabacin Sokoto wanda bai san da haka ba. Mun sha waɗi, mun sha nanatawa.
Ko jiya Lahadi an waye gari da kai hari a garin Kwakwazo, duk a ƙaramar hukumar mulki ta Goranyo da ke gabacin Sokoto, na kuma zanta da ɗan Galadima Kwakwazo Nasiru Galadima akan wannan harin da aka kai a yankin nasu.
Irin sha biyu sauran haka mutane na zazzaune kawai suka kai ɓarayi da yawa sun shigo cikin gari. To lokacin da suka shigo cikin gari suka na halbe-halbe, mutane suka tarwaɗe kowa ɗan ɓoye haka dai. Shi ne suka tattara dai waɗanda suka tattara gida-gida suna biya gidajen da kila dama sun yi targetin ɗin gidajen ne ko ya ba mu sani ba. Shi ne suka bi gida-gida suna kamo mutane, sun da suka kama kusan mutum dai bai kai 16, mutum 16. To akwai wani da cikin mutanen da suka kama ya nemi ya tsere ya taka katanga, sai suka halbe shi, sai da hanjin suka fito waje. Yanzu haka yana asibiti kwanci.
To bayan sun tafi da su sun kira waya daga baya?
Gaskiya har yanzu ba su kira kowa ba tukun.
Ok, amma dai kiran jami'an tsaro sun samu labarin abin da ya faru a wurin.
Jami'an tsaro sun samu labarin, amma dai ba wani response su zo su kira.
Duba da yadda 'yan bindiga ke zafafa kai hare-hare a yankunan gabacin Sokoto, ya sa masu bibiyar lamarin tsaro ke ganin cewa kamar akwai bakin barayi da ke shiga yankin waɗanda ke addabar jama'a, kamar yadda Bashir Altina Goyawa ke cewa.
Tabbas bakin 'yan bindiga kullum ana samun su. Shekaran jiya da aka yi wannan faɗa na zurbi, 'yan bindiga waɗanda suka biyo ainihin ta dutse, suka biyo ta ainihin kuryar dambo, suka yi ainihin fakai, suka yi tsaika ɗan manawa ɗan gwandi, suka yi kamarawa ɗan bokolo ƙanan bellatoji, shi ya tare su suna nan sun yi sansani tsakanin 'yan hoko da tafkin hili.
Na yi ƙoƙarin janta bakin rundunar 'yan sandan Najeriya akan wannan batun, sai dai kakakinta a jihar Sokoto ASP Ahmad Rufa'i ya shaida min cewa baya gari, ku yau ne ya dawo aiki. Duba da yadda gwamnatin Sokoto ke cewa tana ɗaukar matakai na shawo kan matsalar rashin tsaro, na tuntuɓi mataimaki na musamman ga gwamna akan lamuran tsaro Kanal Abdul A. Usman mai ritaya, sai dai bai ɗauki dukkan kiran da na yi masa ba. Amma a wata ganawa da na yi da shi kwanan nan, ya ce suna kan ƙoƙari na kafa rundunar tsaro da za su yi aiki da jami'anta wajen samar da zaman lafiya a faɗin jihar Sokoto. Matsalar rashin tsaro dai na ci gaba da gurgunta arewacin Najeriya, duk da yake mahukunta suna kallon yadda matsalar ke faɗaɗa, sai dai sun fake akan cewa suna ɗaukar matakai, kuma wasu lokuta suna cewa suna samun galaba. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad, yanzu kuma ga rahoto na musamman.
A Najeriya, al'ummar ƙasar musamman ma masu hada-hadar kasuwanci hankalinsu ya tashi dangane da shawarar da Bankin Duniya ya baiwa ƙasar na ta rika sai da litar mai fetur a naira 750 lita ɗaya a maimakon 650, bisa la'akari da matsayin musanyar kuɗaɗen waje yanzu. Bankin ya ce har yanzu fa Najeriya na ba da tallafin man fetur, idan aka yi la'akari da farashin lita a halin yanzu. Saboda haka ya kamata ta koma sai da 750 dan ya zo daidai da musanyar kudaden waje da ake da shi yanzu a kasar. Jami'in Bankin Duniya mai kula da tattalin arziki a Najeriya, Mr. Alex Sinet, shi ne ya bayyana hakan a Abuja cikin jawabin sa'ilin da yake gabatar da manufar kasar na farfadowa daga halin da take ciki yanzu. To amma kuma fa masana tattalin arziki sun ce bai kamata Najeriya ta amince da wannan gurguwar shawara ba, domin zai shafi komai da kowa da dukkan wasu fannoni na hada-hadar yau da kullum. Dama suka ce ya lafiyar giwa, kamar da yadda Aminu Ibrahim ya fayyace mani a hiranmu da shi.
Da farko dai abin da nake so a fahimta, tsarin kudin mai da wannan gwamnatin ta yi ranar da aka rantsar da shugaban kasa Tinubu zuwa yanzu ya jefa kasar nan cikin bala'i ba kaɗan ba. Mutane sun shiga kunci da ba a taɓa shiga ba a tarihin kasar nan, kuma har yanzu ana cikin bala'i da hawan farashi kullum ka je kasuwa sakamakon ƙarin farashin man da gwamnati ta yi shigowanta tun farko. To yanzu a ce an sake ƙarin kuɗin man nan daga naira 650 koma wasu wurare da 70 ya koma 750, to ina ganin abin da zai iya faruwa a daga sannan kan abin daban tsoro. Saboda ita kanta Bankin Duniya da ta yi maganan ƙarin kuɗin man nan, wani report ɗinta da ya fito kwanan nan watan nan da muke ciki ya nuna cewa an samu ƙarin mutane da suka shiga cikin kuncin rayuwa na talauci. Daga shekarar 2018 zuwa yanzu an samu ƙarin kusan mutum miliyan 20. A ƙididdigan su na Bankin Duniya zuwa 2018 mutane da ke cikin kuncin rayuwa mutum miliyan 79 ne. To yanzu a bincikensu zuwa yanzu ƙarshen watan da ya wuce akwai mutane miliyan 104 da ba za su iya samu a rana ɗaya mafi ƙaranci dala ɗaya. Report ɗin Bankin Duniya ne ita ta ba da wannan report. Kuma abin da ya haifar da waɗannan shi ne mutane sun shiga kunci fiye da yadda ake zato.
To amma ya aka ta zo ta kawo wannan shawara cewa kuma hanya mafi ala ga ƙasa shi ne wannan ƙari.
Su a tunaninsu in an yi wannan ƙarin kuɗin gwamnati tana ƙara samun kuɗin shiga. To in ana ƙara samun kuɗin shiga za a iya ma mutane wasu aikace-aikace. Mafi ƙarancin albashi wasu jihohin har yanzu ba su aiwatar da shi ba 30,000 ne. To ya ake so talaka ya rayu?
To amma wai wani hurumi da ita Bankin Duniya take da shi ne na yin katsalandan cikin harkar farashin abubuwa a ƙasa cikin wannan mawuyacin hali a ce shi ne mafi ala.
To koyaushe mukan tafi da kokon bara ne wurinsu. Ku yi mana kaza, ku ba mu bashi, ku ba mu kai. To dama in za su ba da bashi sai sun sa ka'idoji. Ɗaya daga cikin ka'idojin da sukan sa dole ne fa a daidaita farashi da kasuwa yadda zai daidai. Amma ba a son gwamnati ta ba jama'anta tallafi ko wani taimako. To abin da ya same mu kenan yanzu, ni da a tunanina abin da ya kamata Bankin Duniya ta ce a yi shi ne daga yanzu su ce maganan cin hanci da rashawa za su taimaki gwamnatin Najeriya ta yaƙe shi. Wato Central Bank ta ce zuwa wannan ƙarshen watan da ya wuce akwai kuɗi da ke yawo a hannun jama'a 3.5 trillion naira. Amma yanzu ina kuɗin suke? Mutane in ka je banki ba kuɗi, in ka je POS ba kuɗi.
In irin wannan yanayi wai menene hanya mafi a'ala ga ƙasar nan da za a iya bi a samu fita daga cikin wannan kuncin rayuwa da ake ciki?
Na farko dai in fa baka yaƙi cin rashawa da hanci in nan ba, to samun ka samu sauƙi a gudanar da al'amurorin ƙasa yana da wahala. Na biyu kuma dole fa sai ta kaima mu abin da muke bukata a ƙasar nan, mu muke fitar da shi, mu muke yin shi a ƙasar mu, ba wai shigo mana da shi yaƙi ba. Ma daman ana shigo mana da kayayyaki ne, to maganan sauƙi kam sai yadda Allah ya yi. Cikin shekarar nan akwai manya-manyan kamfanoni na duniya wanda suke da branches a nan ƙasar guda 18 sun rufe sun bar Najeriya. Yes, kamfanoni guda 18 yanzu sun rufe sun bar Najeriya saboda ba za su iya ci gaba da aiki a nan ƙasar ba. kaga dai a budget din nan kwanan nan da ya fito wanda federal government ta yi in kaga kudaden da za a kashe kawai tsakanin ƴan majalisu da fadan shugaban kasa yafi abin da za a kashe gabaki daya a harkar rayuwar jama'a.
Wani muhimmin labari kuma shine na sakin dalibai mata su biyar na jami'ar tarayya ta Dutsen Ma dake jihar Katsina wanda ƴan ta'adda suka yi garkuwa da su a farkon watan Oktoba da ya gabata. Da yammacin jiya ne fa waɗannan dalibai aka sada su da iyayensu a fadar shugaban ƙasa da ke can Abuja, inda abokiyar aiki na Madina Dauda ta zanta da wasu daga cikin ƴan matan.
Sunanki
Muhammadu Kare Fatima, Federal University Dutsen Ma.
Me ya faru?
Muna da cikin gida ne, mun kwanta tsakanin karfe biyu, so mu yi bacci kawai sai muka ji mutane ci da mu sani suka yi suka shiga ba, so ɗakunan kuma ɗakuna guda biyu ne, sai muka ji tsohon ɗakin suna ihu, sai ɗaya cikin mu sai ta ce za ta kulle kofar ɗakin mu, sai suka ture ta kawai sai muka gansu cikin gida. Ma zama ko barayi ne za su ansa waya, suka kwata waya tukuna kafin mu ce mu gudu zuwa waje, ashe duk suna waje sun sauranni ko na da bindigoginsu. Da tsayawa kawai suka ce to, sai suka fara bin da mu ta daji kawai mu je, kafar za ta ce don ubanku ku je mu je mu je mu je. Su tara suka zo ranar da suka zo, amma muna tafiya hanya kuma suka fara yawa sun kai 14. Mutum ne suka ɗauke mu na farko ne, muna cikin Katsina State a babu mu sauraron ba. So da muka yi kwana kamar kwana 12 a gun, sai suka ɗauke mu suka kai mu can wani Zamfara. Suka canza muka yi tafiyan kwana biyu a hanya.
To me ya faru a waɗannan kwanakin duka da kuke tare da su?
A kwanakin dai mu gani kuɗi suka rinka tantambe cewa a kawo musu kuɗi, don ba a kawo kuɗi ba, so suka ce a kashe mu, suka ce a ɗaura mana aure da su.
To yanzu an muku auren?
A'a, ba su mana aure ba.
To yaya rayuwarku a wajen?
Wallahi ba ɗaki a wajen, muke kwana ga rana ga ruwa. Kuma za ka masa ɗauce za a kawo kuɗi, ba a kawo suna hana mu abinci, wani ku suna bugu muku kuma su su ɗauka kuna masu yadda musu a jikinmu, su kuna mu ya cije mu. Wasu lokaci kuma na jirage suna tafiya wani suke neman mu, sai su ɗaure mu, sai su guri su suka ce ko da jikin ya saku bom, sai dai mu zai kashe ba su ba.
Fatima Abdullahi Bello.
To menene ya faru?
Ma ba za mu ma iya ce ba, kamar mafarki abin yake har yanzu. Ba mu ma so mu tuna da abin da ya faru kuma rayuwarmu, saboda ba mu fata ya saka ko da mar wanda suke kusa da mu da iyayenmu ko su abokananmu, ba mu so abin ya faru da su.
Sun ba ku abinci, kuna wanka, kuna komai da komai?
Ba mu wanka, da muka dade in za mu yi wanka sai mu zuba ruwa a gora a goruna, kuma an kama mu sai amma mu duka cewa me yasa muka diba ruwan su, ruwan da aka kawo mu na sha da na abinci, ta ya za mu diba ruwan mu je mu yi wanka? Kuma bangaren abinci, dusan garin rogo, garin masara shine muke shi da kuka gashi, ba mai sai dai gishiri.
Yanzu ya kika je da kika fito?
Alhamdulillah, gashi kuma mun samu dama mun gani Senator Yemi Ahmed Tinubu, First Lady of the World and Mother of the Nation. Farin cikin ma ba abin da za mu iya ce sai dai alhamdulillah, mun gode ma Allah.
Yanzu za ku koma makaranta?
Insha Allah za mu koma makaranta, za mu gama makaranta da digiri mai kyau insha Allah, in ba first class ba to sai dai abin da Allah ya sa insha Allah, ta kuma za mu zama abu a duniya.
Magadashin shugaban jami'ar ta Dutsen Ma DVC Akkad, Dr. Aminu Ado, godiya ga Allah.
A madadin shi shugaban jami'a Professor Armel Hamis Bichi OON, muna kara godiya ga Allah subhanahu wata'ala na ɗaya kenan. Na biyu kuma muna gode ma ainihin ita uwar gidan shugaban ƙasa a bisa kulawa da ta nuna, da kuma ainihin NSA. Muna gode masu matuƙa, mun yi farin ciki kwarai.
Mahaifin Rukayya Muhammad Saba Ibrahim bayani yayi akan tattaunawarsu da ƴan ta'adda ta wayar tarho a lokacin da yaran ke hannunsu.
Randa suka fara kama su, yariyar nan ta kira ni ta ce mini gashi fa an kidnapping ɗinsu. Na ce to ba su waya? Da suka karɓi waya sai suna requesting cewa mu je mu nemo miliyan 5-5 akan kowace yarinya.
Su biyar ɗin.
To akalla da suka ce mana miliyan 5 kowace, muna ta yi muna cikin yi da su, suka koma miliyan 2 cewa mu kawo 2 million. Muka ce ai mu talaka ne, talaka kuma amu da kuɗi, kuɗin ma da kake ambata ni ban taɓa gani ba, balle ma ka ce man wai in kawo miliyan 2. To cikin haka da muke ta yi da su, suna ta yi suka ce to mu je mu kawo miliyan 1. to ikon Allah inda dai dangi suke muna ta shiga muna roƙon Allah wasu suna bara kafin mu kammala wannan kudin first money din da muka basu da ya tafi wajen su was 4.5 randa aka kai kudin nan muna zaton zasu saki yara ba su saki yara ba suka ce kudin yayi kadan mu je ga makaranta a kawo kudi muka ce ai makaranta baya bada kudi
duka miliyan nawa kuka bayar
kudin da aka kashe dai da suka karba a hannun mu the last one din da suka karba 800,000 wallahi miliyan 20 da 400 take
babban lamarin da ke gaban mahukunta a Najeriya shine ƙara inganta matakan tsaron lafiya da dukiyar al'ummomi Sanshi Malfashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya
to a gaida Sani kafin mu ci gaba a dan saurari wannan da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice
to a takaicen sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya jaddada wa Isra'ila muhimmancin kare fararen hula a yankin Gaza sannan ya jaddada kwarar goyon bayan Amurka wajen tallafawa Isra'ila a yakin ta da Hamas a yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa a Isra'ila a tare da takwarar aikinsa Yoav Gallant Austin ya yi kira da a dawo da sauran waɗanda Hamas take garkuwa da su sannan ya jaddada yancin Isra'ila na kare kanta Gwamnatin Somalia ta ba da rahoton kaiwa wani shugaban Al-Shabab hari da haɗin gwiwar dakarun Amurka a kudancin ƙasar. Ministan yaɗa labaran Somalia Dawud Awais ya wallafa a wani saƙo ta kafar sadarwa. Gwamnatin Somalia ta ce an kai harin a tsakiyar yankin Juba a jiya 17 ga watan Disamba. Ba a gano kwamandan 'yan ta'addan ba tukunna. Alƙaliman mutanen da suka mutu a fashewar da ya auku a ma'adanin mai a babban birnin ƙasar Guinea Conakry ya kai 13 a yau Litinin a cewar wata majiya na 'yan sanda da gwamnatin ƙasar ta yi gargaɗi cewa lamarin ka iya yin mummunar tasiri akan al'ummar ƙasar da dama. Fashewar da ta auku a babban ma'ajin man fetur ɗin ƙasar a yammacin Afirka ya girgiza yankin gudanarwar Kalum da ke cikin garin Conakry da sanyin safe.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Fiona Nandudu wa Mai. Da kuma injiniyar mu ta yanzu na Shwan Kale ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.